يا شيخ.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. دكان يبو دا غوديا دا جلمما واسن تبتا غا الله مدوكاكين سركي wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya riskar da mu ga wannan lokaci na watan Ramadan. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير والحادي إلى سواء السبيل نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
باين غوديا غا الله دا صلاتي غا منظور رحمة صلى الله عليه وسلم منا تا اقوى مسلمي مزمو دا ماتمو مرنا شغا وانا واتا ميتارن البركة واتا رمضان واتا القرآن واتا غافرة واتا روكوان الله كما واتا انسى الدعاء wata ne wanda Allah madaukake yake entar da ɗan wuta daga wuta, wata ne wanda masu neman aljanna aljanna ta yi musu saukin samu, musamman waɗanda suke da wadata cikin abin da Allah ya ba su, za su samu dama na taimaka waɗanda ba su da shi domin samun rahmar Allah. Shiga watan Ramadana ba ƙarfi bace bane, ba kuma iko bane, ba dabara bace, datarwa ne daga Allah madaukakin sarki. Allah muke roƙa ya datar da mu ga dukkan alkhairi dake cikin wannan wata Ramadan.
Amin.
Allah ya ba mu ikon azumtan sa da ibada a ciki kamar yadda ya nema.
Amin.
Azumin Ramadana kamar yadda muka sani farilla ne akan dukkan musulmi, baligi, mai hankali, mace ko namiji. Kuma wannan azumi an farlanta akan wannan al'umma kamar yadda an farlanta akan sauran al'ummu, amma suna su ba watan Ramadan ne yadda muke azumta muke da wannan dumbin ladan ba. Allah madaukaki ya kebe wannan al'umma da wannan falala mai girma. Me yasa aka shar'anta azumi? Allah madaukaki ya shar'anta azumi domin bautar da bayinsa, kuma domin ya ba su rahmarsa, ya biya musu bukatunsu, ya ɗaukaka darajarsu, sannan su samu tsoronsa a cikin wannan ibada mai girma. Ana bukatar musulmi ya san hukuncin ibada da yake yi, kowace irin ibada ce, ba a yin ta da jahilci. Kada mu ɗauka azumi shikenan Ramadana ya zo mutum ya daina ci da sha daga alfijir ya zo ya buɗe baki lokacin magariba shikenan ya yi azumi. Azumi ibada ce wanda ana son mutum ya ji a jikinsa cewa yana cikin ibada. Azumi kusantar da bawa ne ga Allah madaukakin subhanahu wa ta'ala. Azumi na hada kan al'umma dukka a zama abu daya. Azumi na sa mawadaci ya ji cewa ashe akwai wani abu sunansa yunwa da rashi, domin shi kullun yana da shi amma wanda baya da shi shi ya san halin. To amma kai da kana da shi, idan aka ce ka daina ci tun daga alfijir zuwa dare, mai yiwuwa zaka dan ji yunwa wanda zata tunatar da kai cewa ashe waɗanda kuma kullun suna ciki ya za su ji. Wannan zai sa ka yunkura ka taimakawa bayin Allah waɗanda suke ba su da shi a hannunsu. A wannan wata na Ramadan, a yau ɗaya ga Ramadan shekara 441 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam, za mu yi bayanin lokacin sallah kafin mu ci gaba da bayanin da muke kai. Lokaci insha Allah azhar 12:11, la'asar kuma karfe 3:12, magariba kuma karfe 6:21, isha'i karfe wato 8:26, alfijir kuma karfe 5:21, wato daga gobe kuma zai zamanto 5:22, alfijir na gobe karfe 4:38 ne. Sannan fitowar rana karfe 5:51, 9:09. Wannan shine. Sannan ana yawan tambayan nisabin zakka a wannan shekaran wata Ramadana, 1,731,858 da kobo 87, ya ɗan hau kenan akan yadda yake ana watan baya. Wannan wata na Ramadan, ɗan uwa, mu kiyaye abin da aka hana mu, mu aikata abin da aka neme mu. Akwai ababai da suke bata mana wannan ibada ta azumi, akwai abin da zai rusa ladanka, amma azumin na nan. Akwai abin da zai sa karama azumi, akwai abin da zai sa kuma har kai kaffara. Dole ne mutum ya sani kuma ya kiyaye. Duk wasu maganganu da za su kai mutum ga sabon Allah, to suna zubar da ladan azuminsa, kamar ƙarya da zagi da algiba da dai sauransu, kalmomi na alfasha na bata mutum ladan azuminsa. Sannan kuma idan mutum ya ci ko ya sha ko ya yi sha'awa ba ta saduwa ba har ya inzali, to nan ma dole ya rama azumi, saboda ya bata wannan azuminsa da wannan laifin da ya yi. Sannan kuma idan abin ya kai ga saduwa ne, to za a yi kaffara ne na wata biyu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna. A cikin wannan wata na Ramadan, ana so mutum ya dinga tunawa ya ji a jikinsa cewa yana cikin watan ibada, ya himmatu da ayyukan da za su kusantar da shi ga Allah, kamar karatun Alkur'ani, istighfari, hailala, salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan wata ba kowa ne zai ribance shi ba sai wanda Allah ya datar da shi. Allah ya sa muna cikin bayansa wanda ya datar da su.
Amin.
Mun san halin da ake ciki a wannan shekara. Azumin bana yayi daban da sauran lokuta. Saboda halin da ake ciki, kada wannan ya mantar da mu ibadan mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana fiyayyen jihadi shine al-ibadatu fil haraj. Yin ibada lokacin fitina, to wannan da abace mai girma. Ba kowa ne zai samu ya kiyaye ibadarsa ba lokacin da ake fitina. Da yawa ana cikin kunci na rayuwa dama, kamar yadda wasu da aka ce lockdown za a yi, wasu suna cewa to ai dama su lockdown suke. Dama babu abin da ake samu a halin da ake ciki, ko don rashin jari ko rashin sana'a ko dai wani dalili daban da zai sa mutum ya samu matsala ta abincin rayuwa, wanda ya zamanto shi nauyi ne akan wani, ko wani kuma sai ya je gun wani hikan samu, wani ma sai ya je ya ci bashi ya je kasuwancin, wani kuma sai ya je wurin wasu abokanan sana'a wanda da an yi tukin mota tare, ko an yi wani harka tare, sai an je an zauna a wajen tukun za a dan aike shi a bashi. To yau irin wannan duk sun zama babu, ba abinda zamu ce illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wannan kada a ce zai hana mu jin cewa muna cikin Ramadan, watan ibada. Wannan lokacin lokaci ne da ya kamata masu hali su nuna tausayi, inda suna da tausayi su kara, inda ba su da tausayi to su fara. Idan mutum ya yi taimako a wannan wata na Ramadan na wannan shekara, ya fi wanda ya taimako a wannan Ramadan wanda ana cikin walwala kamar na baya da muka wuce, wanda mutane ba su san wani kunci ba sai wanda dama yana cikin kuncin. Amma wannan watan da wanda yake kuncin da wanda yake cikin yalwan duk ana cikin kuncin. To ana jan hankalin masu hali, ba sai mai wadata sosai ba, idan kana da makoci wanda yana mabukaci ka san halin da yake ciki, to ka san masa daga abin da Allah ya samar maka, ka tausaya masa cikin tausayin Allah, ka yalwata masa cikin yalwan da Allah ya maka. Domin a wannan lokaci da ake kunjin nan taimako ba karamin daraja ne ke da shi ba. Muna jan hankalin ɗan uwa masu abin hannu su taimaka wa waɗanda ba su da shi, tsofi ne ko marasa lafiya ko marayu ko matan da suka rasa mazaje ko waɗanda suke zaurawa ko waɗanda ba su samu auren fari ba, ma dai duk wanda yake buƙatar taimako shi mabuƙaci ne. To a taimaka musu don Allah, ba don mu masu faɗa ba, ba don su waɗanda za a baiwa ba, a dubi Allah cikin abin da za a bayar. Wannan lokaci ne da muke ƙwadaitarwa matuƙa wajen taimakon bayin Allah. Duk wanda ya taimaka wa bayin Allah, Allah zai taimaka masa. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman, masu tausayi Allah mai rahama yana jin tausayinsu. Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ku tausaya waɗanda suke ƙasa, wanda yake sama ya tausaya muku shi ne Allah. Rahama siffa ce ta Allah, kuma Ar-Rahim sunansa ne, Ar-Rahmanu da Rahim duk sunayensa ne, kuma Rahama siffarsa ce. Duk wanda yana tausayin bayan Allah, to sai ya ga tausayin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisansa daban-daban matsayin taimako da tausayawa, kamar hadisin da mun sha bayani, wanda wani attajiri ne yake gaya wa ƴaƴansa na wato kasuwanci suna sayar da kaya, duk wanda ya zo muna bin sa bashi bai samu ba a saurara masa, duk wanda ya zo abin da yake da shi bai kai ba ku rage masa farashi. Ya ce, mai yiwuwa mu ma Allah zai tausaya mana. Sai ya mura su ya koma ga Allah, sai ya tadda Allah ya tausaya masa. Tausayawa halitta ba karamin abu bane a wajen Allah. Dan Adam halitta ne mafi daraja. Allah ya ce, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat al-aya. Saboda haka dan Adam yana da daraja a wajen Allah. Duk abin da za ka yi na taimakon dan Adam, to Allah yana tare da kai a cikin taimakonsa. Ka duba taimakon dabba ma zai sa mutum ya samu daraja a wajen Allah. Baghiyun min baghaya bani Isra'il, mazinaciya daga cikin mazinatan bani Isra'il, ta shayar da kare, a wani lafazin namiji ne ya shayar da kare, dalilin shayar da kare ruwa, Allah ya gafarta masa shigar da shi aljanna. Sannan ga mutumin da matar da dalilin kenwa ta shiga wuta, uddiba jimratun fi hirwa, kenwa ta daure bata bashi abinci da sha ba, amma ken wannan mutuwar ta sa wannan mata ta shiga azaba. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi da shi sama, aka buda masa wuta, aka je da shi ko ina aka nuna masa, da ya gani sai ya ce ya ga wannan mata maabociyan kenwa a cikin wuta. Me ya kaita ga wannan rashin tausayawa halitta kamar kenwa? To rashin tausayin kenwa an zai kai mutum ga wuta, ya kuma rashin tausayin bayin Allah mutane. Masu sayar da kaya su ji tsoron Allah, su ji tsoron kamun Allah. Wallahi dukiyar nan ta Allah ce. Kada mutum ya yi gadara ya ji cewa shi ne da wani abu. Yau kana da shi, da ba kai ba ne. Mun san mun yi masu kuɗi waɗanda sun mutu cikin mutunci, ana ambatonsu da alkhairi saboda kirkin da suka yi. Allah ya rufa musu asiri, a ji a tambayi tarihinsu. Irin su Alhaji Maidi Ribe, irin su Alhaji Bukar Baluri, waɗanda an sani attajirai ne a garin nan na tsawon shekaru, amma duk wanda ya zo ƙarƙashinsu sai ya ji daɗi. Tausayawan da suka yi, taimakon da suka yi, Allah ya rufa musu asiri, ya rufa wa na bayansu asiri. To irin waɗannan ya kamata a ɗauki misali a irin rayuwarsu. Ba wanda zai zo ya tozartar da bayin Allah da abin da yake da shi ba, ba wanda ya tara ya cika store makil da kaya ya ƙara farashi yadda yake so ba. Don Allah, kayan da mutum yana da shi tsawon shekara, tsawon wata uku, tsawon wata shida, don mutane sun shiga kunci, mai kun kai ka tausaya musu a wajen Allah, sai ka ce a lokaci ne kai kuma zaka ci ƙazamar riba. Ka tsawaita, ka tsananta, ka tsawwala, kai duk abin da zaka yi, kai dukiyar ka ce ba mai yi maka magana. To ka jira lokacin da Allah zai yi maka magana. Allah zai yi maka magana, amma maganan nan ba da kunnen ka zaka ji ba, ba kuma a lokacin da kake so ka ji zaka ji ba, ba kuma abin da kake so ka ji zaka ji ba. Don gudun wannan muna kiran mutane wanda suke da hali, masu kayan sayarwa ne, masu kayan kasuwanci ne, masu sana'a ne, duk lokaci ne da musiba ta zo wanda ake bukatan a tausaya bayan Allah. A duk halin da ake ciki ayi sassauci, ayi sassauci domin mu wuce wannan azama. Musiba ce wacce ta addabi al'umma, jama'a gaba ɗaya ne ta addaba. Ya za a yi a fita? Sai an haɗu za a fita. Kada wani ya ce ba ruwan shi da wani, wasu ce ba ruwan su da wasu. Wannan musiba dai da ake ciki jarrabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Dama kuma Allah mubayinsa ne yakan jarrabe mu da abin da yake dama. Allah madaukaki yana cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Shi mutane suna tsammani za a bar su ne haka, za a kyale su, ba za a jarrabe su ba da wani abu don a tantance su. Allah ya ce walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah madaukaki ce da hakika mun jarrabe al'umma da suka shude gabanin wayannan al'umma, masu daraja, masu tsoron Allah, ma Allah ya jarrabe su. Balle kuma irin zamanin mu wanda zunubai da haramun da sabon Allah sun yi yawa, zamani fiyayye babu irin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma a zamanin Allah ya jarrabe su, zamanin sahabbai zamani ne mai daraja, Allah ya jarrabe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Fiyayyen zamani shine zamanin da na rayu ciki, don Annabi yana wannan zamani. Bayansa kuma fiyayyun halittu bayan Annabin su shine sahabbai sun rayu a wannan zamanin. To amma Allah ya kawo annoba, ya kawo jarrabawa, an samu sahabbai da yawa sun mutu a dalilin annoba da aka yi. Saboda haka Allah shine yake kawo annoba a lokacin da yake ga dama, domin ya zamanto tsawatarwa ga mai aikata zunubi, sannan ɗaukaka daraja ga wanda yake mai imani. A hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda annoba ta bayyana a ƙasarsa, ya zauna ya hakuri yana neman lada har ya zama dalilin ajalinsa, to Allah zai rubuta masa lada mutuwar shahada. Saboda haka wanda ya mutu a cikin annoba yana da darajar shahada daga bakin da bai ya ƙarya, in ji manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka jarrabawa ce ta shafi al'umman da suka shude, mu kuma ba mu ci Allah ya jarrabe mu ba. Wanda aka jarrabe su nan fa, in karatun Qur'ani ne ba a kai su ba, in qiyamul layli ne ba a kai su ba, in tsoron Allah ne ba a kai su ba, sun yi tambayoyi Qur'ani ya sauka a dalilin su, Annabi ya aike su, sun yi sallah a bayan shi, sun yi musafa tare da shi, amma sun mutu a wannan dalilin. Saboda haka kuskure ne a ce wani mutum zai ce wannan annobar ba cutar musulmi bane, a'a waɗanda ba su da addini ne, wane ne ne ya kawo? Saboda haka su ba ruwan su. Wannan kuskure ne mai girma, domin jarrabawa daga Allah in ta taso ta ummu saliha wat taliha, na kwarai da na wanda ba na kwarai ba, duk za ta gama su. To amma a ƙarshe Allah zai tantance waɗanda suka zama na kwarai, ya ba su daraja, waɗanda suka zama ba na kwarai ba su kuma sun samu daidai sakamakon laifin da suke aikatawa. Sannan idan muka duba wato irin jarrabawan nan da Allah yake wa bayi, wato ba hakan nan kawai ba abu yake faruwa. Allah mai rahama ne, Allah adali ne, mai tausayi ne. Ya za a yi Allah ya turo wa mutane annoba irin wannan? Allah zai turo su ne yayin da mutane suka bar Allah, suka manta da Allah, suka ga cewa su ne su, ba Allah ne Allah ba. To anan da Allah zai nuna musu cewa to ni ne Allah din. Wanda zai gane ya dawo, wanda ba zai gane ba to fi abin da yafi wannan kuma na jiransa. Yau idan muka duba barna da ke cikin annon al'umma, mun sha faɗi irin zunubin da muke a cikin zamanin nan, ba a yi a zamanin kowane annabi ba gaba ɗayan su. Gaba ɗayan irin zunubin da ake a wannan zamani ba a yi su ba a zamanin wani annabi, irin wannan zunubin gaba ɗaya a hada ba a samu a wata al'umma ba, sai a wannan al'umma. Wanda ya kamata mu ji kunyar Allah, mu ji kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda zai alfahari da yawan al'ummarsa. Amma ya me zai faru? Barna da take cikin mu, menene na zunubi, abin da ake cewa zunubi wanda al'umma ba sa yi, me ba a yi na zunubi? Duk wani zunubin da ka sani, da wanda ma baka sani ba, wani zunubi ma sai ka ji labari tukun zaka ce ashe ma akwai irin wannan zunubi? wanne ne wanda ba a yi, menene wanda Allah ya haramta a ci ba a ci, ya haramta a sha ba a sha, ya haramta aikata ba aikatawa. Na'am, kafircin ne, shirkan ne, munafircin ne, zalincin ne, wanne ne wanda ba a yi? Yau a kasuwancin mu ya muke? Masu sayar da kaya mutum cikin ɗari nawa suka san hukuncin halal da haram cikin kasuwanci, wanda suka sanin nawa suke tabbakawa? Masu sana'a a cikin ɗari nawa suke kwatanta gaskiya, yadda ka nemi kaya haka ake maka, nawa cikin su? Kowace irin sana'a, wani in kana kansa ne zai daidai, baka kansa zai canza. Mun sha bayani akan wanda suke aikin makanikanci. In wannan babin kadai ka taba, kurakurai nawa zaka samu? Ka je bangaren likitoci, nawa likitocin da ba su da takardan da ya kamata a ce su ne likitocin? Fake doctors, wanda suna wasa da rayuwar mutane. Sannan fake drugs, masu sayar da magunguna da ba su da kyawu. Nawa suka shiga rigan malanta, alhali ba malamai bane, suna ci da malantan. Nawa kuma wanda malaman nema suna yi don Allah? Saboda haka idan ka duba a dukkan bangarori, a matan aure nawa suka kiyaye mutuncin aurensu, mutuncin kansu da mazajensu? Nawa ciki? ‘Ya’ya a gida wajen biyayya ga iyaye, iyaye a gida wajen saukar da haƙƙin matansu da ‘ya’yansu, talakawa da shugabanninsu. Wannan idan ka duba a kowane ɓangare za ka ga sabon Allah da zunubai sun yawa. To idan abu ya yi yawa, an manta da Allah, Allah kuma zai nuna mana. Ya ce liyudhiqahum dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah ya ce fasadi ya yi yawa a tudu da cikin ruwa, zunubi ya yi yawa, ya sa fari ya yi yawa, amfanin da ake samu da ba a samu ba. Ruwan koguna ina suke? Kifaye ina suke? Amfanin gona ina suke? Me yasa hakan ya faru? Barnata yi yawa, ana sabon Allah a sararin samaniya, a haujirgin sama, a cikin sama ana tafiya ana fati, a cikin ruwa an shiga an saba ma Allah. A ko ina ba inda aka bari ba a saba wa Allah ba. Allah ya ce to zai ɗanɗana musu ne, domin wato ko za su dawo. To idan musiba ta zo, tsoron Allah ya kamata a yi, tausayin mutane ya kamata a yi, ba tsanantawa ba. Allah ya kawo jarrabawa, sai mu kuma mu tsananta? Kasuwar Monday market idan ka shiga, lokacin da ake kwana ɗaya biyu kafin a ce za a rufe gari, kayayyaki nawa ake sayarwa? Kowa ya ƙara farashin kaya. Allah sarki, bawan Allah wanda shi yana tsoron kar a rufe, ya rasa abinci shi da iyalansa, dan canjinsa da ya zo, sai ya rasa me zai saya. Mutum sai ya gigice, ya ɗimoce, wanne zan saya, wanne zan bari? Komai an ƙara kuɗi. Siga 20,000 da nawa, shinkafa 1,000 nawa, ba abin da ba ƙara kuɗi ba, har ma mutum da kuɗinsa ya zo ya rasa abin da zai saya. Wannan kenan a rayuwar duniya fa. Hukuma ce ta ce za ta rufe hanya, za ta sa a zauna a gida don kada cutar nan ta yaɗu ga al'umma. Ana irin wannan tanadi na sati biyu da aka ce duk gari hankalinsu ya tashi, a ko inda suka kwana ba su yi bacci ba. Ya za mu yi? Me za mu samu? To lahiran da idan muka je ba za mu dawo ba, ya za mu yi? Me muka tanada? A ko inda ya zauna ya tana cewa ba ya da guzurin gamuwa da Allah? Allah ya ce watazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Ba ma tunanin guzurin mu na gamuwa da Allah, amma muna tunanin guzurin mu na sati biyu. Hankali ya tashi, me zan samu, me zan saya, me zan aje? Mutum ya sayi abin da yake bukata da wanda mabaiya bukata don yana da kuɗi, shi mara kuɗin kuma abin da yake su bukata ma bai samu ya saya ba. Wannan don an ce mana sati biyu. A duniyance sati biyu, a kabari kuma sati nawa za ka yi? Me guzurin da muka yi? Allah da ya kawo wannan musibar shi ake sabawa, kuma shi din za a gamu da shi. Inna rabbaka labil mirsad. Dole a gamu da Allah, dole a samu sakamakon abin da aka aikata. Saboda haka irin wannan musiba idan ta zo, tana zuwa ne dalilin zunubai. Idan kaga ɗauke ta, ana ɗauke wata ne dalilin tuba da komawa ga Allah da roƙon Allah.
ba tunanin me zan samu a cikin wannan musibar ba. Subhanallah, wasu mutane saboda mutuwar zuciyarsu da jin cewa duniya ita ce komai, ko gawa aka ce musu gagawa ku je ku binne, to sai su yi tunanin ya zamu mu samu kuɗi.
Akalla a gawan ma.
A gawan. Aje abin ne, to ya shirin jana'izan, ai sai an kawo kaza, ai sai an yi kaza, ai akwai bukatan kaza, ai malamin da zai yi addu'a, ai wane ne, sai an kwakulo kuɗi ta wani waje dai in za su iya su cire, sun cire wannan kuɗin sun ci. Kuma mutum ne ya mutu, ba su wuce shi su ma su mutu kafin shi ba, amma Allah ya wanzar da rayuwarsu ya kashe wancan ɗin. Saboda haka, wannan halin da ake ciki musiba ce, zunubi ne ya yi yawa, Allah yakan jarrabi bayansa da irin abin da zai jarraba su. Me ya mafita? Shine komawa ga Allah. Mu nadama dukkan mun san kanmu muna da zanubai masu yawa, mu tuba, mu zubar da hawaye, mu kaskantar da kanmu. Allah shi Ghafurur Rahim ne, Tawwabur Rahim ne, Alimun Hakimun ne. Allah madaukaki bai yin abu kuskure, mu ne muke kuskure, amma Allah duk abin da ya daidai ne, don fa'alun lima yurid ne, bai zaluntan bayi, sai dai bayin suke zaluntan kawunan su. Duk abin da ya same ku kuka aikata. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa afu an kaseer, abin da ya same ku hannayen kanu suka aikata, kuma Allah yakan yafe masu yawa. Daidai kun mu kowa ya san kanshi, mu yawaita istighfar, mu yawaita lazimtan wato tuba zuwa ga Allah da son alkhairi da lafiyan zuciya tare da ƴan uwanmu. Allah zai kawo mana canji bi idhnillah. Kuma wannan cutar an yi mana bayani ta fannin likitoci da waye-waye, to amma mutane da yawa wasu saboda rashin ganin cutar da kuma rashin zuwa abun wajen mutum, mutane ba su san illarta da hatsarinta ba. Amma a inda ya faru, waɗanda abun ya same su, idan ka gani za ka tabbata cewa eh, ashe abun gaskiya ne, sannan kuma abun yana da hatsari. Shi yasa hukuma ta wato kawo irin waɗannan tsare-tsare na cewa mutane su kiyayi yawan cuɗanya, a ɗauki mataki na kare kai. Kare kai ya fi neman magani. Ka kare kanka, kar ma ka je inda akwai abin, balle a ce ka kamu da cutar ka zo kana neman ina magani ina mafita. An nuna mana matakai da ya kamata mu ɗauka na kula da kanka, na rashin shiga cikin cunkoso masu yawa, da dai sauran abin da ya kamata mutum ya yi. Uwa uba addu'a da tawakkuli ga Allah, domin abin idan Allah ya kaddara zai same ka, baka da makawa, baka da mafita. Dibararka da tunaninka duk za su kau, za ka yi wani kuskuren da shine dalilin kamuwarka da musibar. Ai, ba wannan cutar ce kadai cuta ba, cututtuka da yawa suna nan. Wannan dai kawai lokacinta ne da ta bulla, kuma tana tafiya da fiye da dukkan cututtukan da aka sani. Saurin tafiyanta, saurin salwantar da rayukan mutane, wannan cutar ta fi sauran cututtuka da aka sani. Amma in ba haka ba, cututtukan da suka salwantar da rayukan mutane da yawa sun wuce. Saboda haka ba cutar za mu ji tsoro ba, Allah za mu ji tsoro, kuma mu yi imanin cewa idan Allah ya kaddara abu zai faru, zai faru. Idan ya kare ka ba zai faru ba. Me magani? Kai addu'a, ka ɗauki mataki. Idan ka je waje ka tattaba abubuwa, ka tsabtace hannayenka kafin ka kai hannunka fuskarka, domin an nuna cutar ta fuska yake shiga mutum, ido ko hanci ko baki. Shi yasa ana cewa a yawaita wanke hannaye bayan alwalar da muke yi, alhamdulillah, sau biyar. Sannan mutum in ya je ya tattaba wasu wurare, wasu karafuna, wasu abubuwa da ka taba, to ka wanke hannunka akai-akai. Wannan yana taimakawa bi iznillah. Sannan kuma godiya ga gwamnatin jihar Borno mai a wanda shugabanta gwamna Professor Babagana Umar Azlum, Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan bawan Allah yana bukatan addu'a, ba shi yace mu yi masa addu'a ba, amma hakkinsa ne mu yi masa addu'a mu a kanmu, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya muku kirki alkhairi ku gode masa, ku saka masa. Idan babu yadda za ku saka masa, ku yi masa addu'a har sai kun ga kun saka masa. Wallahi bawan Allah nan yana hana kansa bacci, yana hana su kansa dukkan komai, don samu al'umma abin da zai zama musu sauki. Idan ka duba wannan zama da aka yi, in ka duba na wasu garuruwa da na garin mu daban ne, akwai hanyoyi da yawa da muka samu bambanci tare da cutar ta bulla a nan, har da salwantar rai. Akwai wanda aka zo da shi daga Biyu, ni naga an nuna min ma gashi yana da rai kuma lokacin da ya mutu har an je an sallace shi an binne shi to har yanzu akwai wasu ma wanda suka yi alaka da shi to irin waɗannan suna nan ana daukar mataki na nisantar da su ga al'umma amma ka duba yadda ake naci mutane don rashin mutunci da karya doka da ko in kula kaji abin da yake faruwa a Lagos kaji abin da yake faruwa a Abuja kaji na ina amma a haka mutane dole sai sun zo sun shiga cikin mutane ba tare da su din sun tantance suna da lafiya ba yanzu wani mota da aka kama malam motar Indomie ce irin container na Indomie din nan gashi nan da hoton Indomie kuma taka mai tukin yana da takarda na Indomie ne ya dauka gashi nan yazo ya nuna wa hukumar jami'an tsaro da aka ce me a motar yace Indomie ne aka bude mota sai ga mutum 50 da wani abu a cikin motar kuma an shigo da su mai duguri daga wasu garuruwa daban-daban
la hawla wala quwwata
jiya-jiyan nan ɗaya daga cikin shugabanni da masu kula da wannan matsala yake gaya min cewa mutane sun zo mutum sama da 20 a jiyan nan fa suna su shigo mai duguri daga ina sai su ce daga Damaturu amma idan aka jami'an tsaro suka tusa su sai su ce wani zai ce daga Lokoja Lokoja a ina ne
mana a can da nisa can gaba da Abuja fa malam
to kasar Niger ba
in kwarai
to wani daga ina ne
kogi
da tsohuwar Niger kenan
na'am
to wannan daga nan wannan wurare da masu nesa suka taho kuma wannan zuwan da suka yi fa ba tare da an tantance suna da lafiya ba yanzu mutum ɗaya ya shiga cikin mutane an je an yi musafaha an je an kama yaro ya dauki bebin sa ya zo zo ya zauna kusa da iyalinsa shikenan duk za su kamu shi ɗaya ne ya zo ya baza al'umma ashe wannan tsanantawan da aka yi din tausaya mana ne mutum zai ce an tsaya an wahala wannan wahalar don a kawo sauki ne domin idan cutar ta shiga ka duba ƙasar da ta shiga ka duba Ingila Italy Amerika asibitoci ba za mu hada kanmu da su ba magunguna ba za mu hada kanmu da su ba likitoci kwararru ba za mu hada kanmu da su ko kuwa tsaftan kasa ba za mu hada kanmu da su ba cin abinci mai lafiya amma ya cutar ta yi musu yayin da ta shiga wannan ya hadu da wannan wannan ya hadu da wannan wannan ya hadu da wannan ni na gani akwai matar da mahaifanta biyu ga ta nan sun mutu ta rufe su ta nade su ta fita bakin titi tana tsaye tana ihu a zo a dauki gawan iyayenta gashi sun mutu daukan gawan ya zama aiki
ya gagara
sai a shimfiɗa bargo a ja gawan a daura don kowa yana tsoron tabawa sai a kama kamar yadda yara suna wasa suna jan mota irin na wasa din nan suna gudu suna rike da igiya haka za a ja bargon da aka shimfiɗa na gawan bakin bargon za a kama ana ja ana tafiya har bargon ya bar gawan kuma ya fadi akan titi duk gashi nan mun gani me yasa abin ya banza mu ciki to mu da yanzu muna da karancin likita karancin tsafta karancin magani karancin komai
komai malam
idan aka ce cutar nan ta Allah ya kiyaye ta fantsamu a gari me ake tsammani
ba zai kyau ba malam
ba zai kyau ba rayukan da za su salwanta ba abun wasa ba ne saboda haka mutane mu ba da haɗin kai mu yi haƙuri wannan kunci muna fatan Allah ya zama alkhairi gare mu kuma muna fatan wannan Ramadan ya sa lada mu yafi na sauran Ramadan domin sauran Ramadan an yi su cikin walwala wannan Ramadan ya zo ya same mu a cikin irin halin da muke ciki muna fatan Allah ya dube mu da idon rahama ya rubanya mana lada na halin da ake shiga na kunci tare da ƙara jan hankalin mutane wajen tausayawa bayin Allah na abin da ake da shi a hukumance a mutane ɗaiɗaiku a tallafa bayin Allah a yassare musu su gane shinkafa ne wani abu ne don yanzu wani ka bashi kuɗin ma ba abin da zai saya ina abin saye a yanzu kaga
babu
to alhamdulillah amma tare da haka kayan abinci na kasuwa kusan ya kare amma motoci suna shigowa na kayan abinci da sauransu duk lokacin da aka je an bude hanya mutane za su samu abin da za su saya Allah ya kawo mana sauki ya yaye mana halin da muke ciki ya ba mu lafiya da kwanciyar hankali fiye da yadda muke a da mun shiga fitinan da ma ana bi kana ji kana gani mutum zai zo ya tsaya gaban ka zai harbe ka zai harbi dan uwanka duk wannan mun gani Allah ya fitar da mu cikin lafiya wannan ma Allah zai fitar da mu cikin lafiya bi'iznillah
inshallah
a rage tsoro
inshallah
a rage tsoro kada wasu wato tsoron su ga cutar ita ma za ta zama musu cutar fiye da cutar
na'am
don tashin hankali zai sa mutum
na'am
bibinka zai hau
na'am
ba tare da abun ya zama yana da gaskiya ba saboda haka mutane kada su tada hankali fiye da kima ai imani da Allah dai duk abin da Allah bai kaddara ba ba zai same ka ba yanzu ba jiya an yi janaiza a garin nan ba mutum nawa aka binne amma su corona ne ya kashe su ba corona bane ajali ne to saboda haka kowa ma ajali ne idan corona ne ma ajali ne corona nawa ta kama kuma suka warke kuma alhamdulillah mu a kasar mu waɗanda suke warkewa sun fi yawa a fiye da wani kowace kasa
na'am
ban san me ikon Allah ciki ba amma waɗanda suka kamu suka warke in kaga adadin su yana da yawa kwatankwacin wasu kasashe da waɗanda suka kamu kuma suka mutu Allah ya yi mana ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu ikon tantan wannan wata cikin kwanciyar hankali da walwala ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu nake gazan ta kai ta haka idan kana da magana
eh malam game da wannan shi takaita mu da aka yi gidan ne zaka ji wani a furci cewa shi fa zai fita ya nemi abincin yunwa zai kashe shi shi corona nan bai gansa ba so shi ma bai ga alamun zaman sa a gida ba gunda ya fita
eh amma ya ga dan sanda da soja a
cikin kwarai da gaske ko ya gamsu ko malam
kuma mai yiwa in yana shiga mai social media in yana da hanyoyi da zai samu video ko wasu abubuwa zai ga wasu kasashe da wasu garuruwa akwai kasar da ma na ga an buɗe wa mutane wuta an harharbe su ga sunan jinan da ke asibi a gankwanta gawoki ana ja don an ce kar su fita sun fita akwai kuma a kasar nan ma wanda an kama sojoji suna bin mutum kamar yayi sata ana dukan sa da sanda har sai an kwantar
da dindai ka koma gida
ka dindai ka koma gida ka zauna lafiya
na'am
wannan abin wato hanya ce mafi sauki aka dauka
na'am
idan ka aka ce harami na Makka
guda
ba umra ba sallan tarawihi jam'i
na'am
me kake tsammani da wasu wurare kuma ka duba su yadda suke bin doka an ce ku zauna an zauna ba wanda yake fita
na'am
sun yi biyayya sun kubuta kuma Allah zai kawo saukin amma idan ka ce ba za ka ji ba yanzu zaka ga wasu malam mata ne manya ne waye musamman nan kasar wasu kasashe din irin dukan da malam ake wa mutum akwai wanda ya tsaya dan sandan da ya tare shi din yana masa rashin kunya yana wa dan sandan rashin kunya dan sandan yana dukan sa duk da haka yana rashin kunya sai da aka dauke shi aka je aka kasan dan sandan ya iya kunce kaman mutum da kwarki
kwarai da gaske
da aka kunce shi malam aka kyale shi gashi nan ya an bar shi ya fita yana tafiya ya kasa sa takalmin sa ya rike takalmin a hannu yana dingi shi yana tafiya yanzu nawa ka sai wannan ciwo nawa zaka sha ka warke wanda idan da an ce ka kiyaye ka kiyaye ka kai lafiya su lafiya amma rashin bin dokan nan zai ja maka abubuwa yanzu waɗanda suka ki zama an ce kowa ya zauna a jihar sa suka ce sai sun shigo Maiduguri ai wasu din su shiga ba suna can camp na Alhazai an rike su
kama kai ma da gidan ka zama
ɗaya kai baka zauna a inda kake kwanciyar hankalin ka ba baka isa gidan ka ba an rike ka a can ka zauna kwana 14 in an tabbatar ba ka da cutar ka shiga Maiduguri
na'am
hukumar da ta ciyar da mutanen IDP kam
sosai
ba ta kasa ciyar da waɗanda suke irin wannan sabawan ba saboda haka mutane su yi hakuri a kiyaye shi yasa ake jan hankali masu hali wanda yake da abinci wanda yake da wani abu wanda yake da lokaci ne na sayan aljanna a tallafa waɗanda suke da rauni suke da rashin ƙarfi da sauransu kar a bar kuma yunwa ta kashe mutane don wani abin da naji gaskiya abin tausayi ne matuƙa akwai wani jiya muke gaisawa da shi yake gaya min ran da aka ce gobe za a rufe gari malamin masallacin su din yake mana yace na sani anguwan nan duk ba mu yi bacci ba muka kwana saboda mun ji za a rufe gari muna tunani me za mu ci yace wannan fa doka ce dan adam ya kafa yace to muke tsammani da Allah saboda haka yace mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu sannan kuma dai da naji wata mace ce ni ban santa ba tana da marayu mijinta kashe shi akai ta zo gidan makociya shi mai gidan yake bani labari ta zo gidan makociyar su haka sai take cewa an ce gobe za a rufe gari mu kuma gashi abincin yau na magariba ma ban mu da shi na yau na magrib ba su da shi
balle kuma gobe
an ce gobe za a rufe gari me kake tsammani
Na sauraro Ramadan Mubarak daga nan gidan Tariya Faisal Maiduguri lokacin da mi sauraro zai bugo ya tambaya ko neman ƙarin bayani game da namba namu 08044 0804419254 don Allah an bugo kuma a takaita tambayan na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam me tambayanka lafiya kalau
wannan tambayar malam shine ba
na'am
wani bawon Allah ne irin kaman layi na tin na waya din nan
eh
to ya ci da tsala har na naira 1000
oh ba
yana ganin ne jawa nan bakin nan yana kyashin shi shine yana ganin da jawa bakin nan gonda ya canja tindin gaba da tindin tindin ma da wuce irin 150 ba
to
shine kuma da gaba da Allah ya hore ni shi
na'am
sai da kai da zai tsaya zai wannan bakin arabin shi ne har alahira to kuma yanzu Allah ya hore ni shi din ya zai ya kamu da wannan bakin
to ko a take take to har yanzu bai biya bashin ba kenan yana jin tsoro
eh
har yanzu bai biya bashin ba kenan
eh har yanzu bai biya bashin ba yana neman hanyar da zai iya biya bashin ne tunda ya ga Allah ya hore shi
to kenan Allah ya kyauta assalamu alaikum dan daga muryan ka malam ba ma jin ka
Allah
ya kwana. Hello.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Dan ina tambaya wannan ni akan driver din.
Na'am ban ji ba? Ban ji ba?
Driver ne.
Eh?
Driver ne thank you.
Wallahi malama fahince ka ba. Tela?
Driver.
Oh driver thank you. Na'am.
Ai ta biyo din. Inda da dare zai ka buge mutum.
Inda ka buge mutum da dare.
So kai ko kai?
Eh naji sosai.
Eh. Ko kai kana duka wannan alajin ka ne din tanki ko da babban mata haka ne da kai ajin su kuma ka fara.
Mm.
To in kuma kai Allah ya kira da kai ko kuma a motar ne da gidan community ko fita ne ko na ka shine motar da azumi ne ko da hadin da da ne
na to na fahince ka mana ka bai tambayar
ta
yace shi driver ne na babban mota haka to in yi to sai sa shi ya buge mutum shi dalle ko ya san zai azumi ka fara akan shi to yayin da shi da zama shi da kanshi ya mutu wa zai azumi 60 ne gidan ne mai motar zai azumi 60 ko yaya
me ya faru tukun shi din in shi ya wato shi ya je hatsari da mota
ya je hatsari da mota har ya sa yayi ya samu ya
kawo misali tayar sa ta fashe ko bace ya dauke shi ya
duga
ko kuma garin ya je dai
in
shi mai mota ya mutu
shi
mai motan ya mutu
a ba mai motan ba kai direban da ka buge mutum
a wannan da direban mutum na sani ka buge mutum zaka yi kafara
to in shi yayin da shi kuma direban shi Allah ya dauke ransa a wannan hatsarin azumin wa zai shi ne mai motar ne azumin wato wanda sai masa
motar me yasa shi
to da tambayar sa kenan
ba alakar abin da mai motar shi yana zaune a gidansa
na'am
duk lokacin da aka ce zaka yi kafara na kashe rai wanda yayi mubasharan abin
na'am
shi zai kafara in kuma na gangan ne waɗanda suka yi tarayya
na'am
za su yi kafara amma mutumin da ya zo shi ya bada abu gashi wannan ka je kai
na'am
sai ya dauka ya je yana yi kamar ka sa mutum aiki yana yi ya zama dalili na ajali in ya kashe rai shi zai kafara in shi ya mutu ba in dai ba wanda ya yi sanadin mutuwar sa din shi babu wanda zai biya saboda haka shi ma din shi zai in shi yana da ganganci na wancan ya mutu nan ne kafara tana kan shi amma in baya da ganganci hatsari ya zo shi ma ya mutu ba wanda zai za a yi wa kafara
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah.
Allah ta kulewa.
Marhaba kulewa.
Alhamdulillah na kira.
Marhaba.
Me tambayan ka malam?
Malam ta dawa ni na ba tambaya ba ne mukar ne daga Jakana.
Na'am.
Ina so ni magana da malam ne.
To bismillah yana jin ka.
Amma ni rin kanuri ne.
Me bismillah kai? Bismillah.
Yawa ko ina dawa ta kulewa.
Alhamdulillah.
Allah kira kira da ta.
Ayi korom dugule bismillah.
Yawa korom ni na da ban gwamnati ro. Mojin na maratu yawa in ba yawa rasulim ba a sham ana isra wallahi qur'anin kan bu ayi ba bawo yaro allo ya ga mutu ya gwanza ga an bawo
na'am
to buran dia na wallahi bi kama ginera dudu mama ne non pandan bawo
na'am
sho ga gare wala ne na dudu dunya ro zo zara in wa sham ana isra an dira laila mojin na wala ma katab da gote kan mu da gira sayya saudin au isa bayan na sare am karla karza ne na kasu da saura yin game wa na so ka biyar karaye
na'am na'am
har wannan karjawan bana da gwamnati mai
ngira ala
ne a jira mai ran yana bawo
ngira ala bana sa
eh bana da gwamnati gurna yan gurena
na'am na'am
eh banji no wannan ma da yan dir bana firin
ngira insha Allah banjin bi iznillah
to ran gura a cikin yana
supli takar supli 2 4 0 0 2 4 4 1 9 2 5 4 nam mana mana sa wannan yake wajen mun naga kaman network din yana din nam
yana samun matsala
ga wannan ga wannan assalamu alaikum tambaya yake dindin yanda gwamnati ta hana ba fita waje haka to masallolin kaman an dan dakatar da su haka amma zaka san wasu gurare suna sallah jami'i hamdi samu salawat da anguwa suna jami'i haka to shi me ya kamata jeje bi su ne ko yan abin sa a gida tambayan da yake kenan
eto ni ba authority bane da zance wannan ba fatawar addini bane na halal da haram
na'am
ko wajibi da mustahabi ko wannan
na'am
fita an ce dai kowa ya zauna a gida
na'am
sannan na san dai sallar tarawihi babu shi
na'am
juma'a babu shi
na'am
na san da wannan amma ana iya a kira sallah a masallaci don mutane su san lokacin sahur san lokacin buɗe baki lokacin sallah wannan za a yi amma a taro kamar da ake cinkoso na cika masallaci din nan ai abinda ya sa ma aka ce a zauna a gida din don kar a samu cinkoso
ne
ba manufa a hana sallah bane a kasuwa ma an hana taron bukukuwa ma an hana ko rasuwa aka yi ba za ku zo ku haɗu irin yadda kuke haɗu a rasuwa na da ba ko aure za ku yi ba za ku haɗu yadda kuke haɗuwa social abin nan gazarin da duk wani irin haɗuwan da za a yi na jama'a cikin so shine aka hana sai kuma sallah ma haɗuwa ne za a yi sai sallah ma ta shiga cikin wannan din amma cewa in kaga wasu suna sallah shin ka shiga cikin su ne ko kar ka shiga cikin su ne wannan kai zaka duba ba ta ba a samu cinkoso da yawa bane a wajen sannan kuma shin a wannan haduwan da kuka yi ba ku a tsoron a zo a far muku a ce za a tarwatsa ku a ce kun saba wa doka
na'am
don wannan duk abin da ya kamata mutum ya lura ne
na'am mana zamu kafi an tambaye mu na karshe insha Allah
da akwai tambaya a kasa ai ban ansa ba
eh to insha Allah wannan din da yake ba mu rufe bari yanzu zamu tuna insha Allah sallah na'am assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
lafiya tsaro bismillah
wa tashi da
lafiya lo me tambayan Salamu alaikum.
Yolen ne?
Salamu alaikum. Me tambayar naka kace ne?
Ba da ruwa ba za ka mutum.
Aka makal ba ma jinka ba, ba ma jinka.
Wace kasuwar mu mun sanar mu sai da bishiya ne.
Sai da bishiya?
Kayan da sai da shi ba.
To, na'am.
To, muna can wajen Dambuwa Road kuma mu muna goma da kwashi.
To.
Kashin mako biyu an bamu mu zauna gida kuma bamu da wanda zai bada ruwa, kayan da shin namu kuma lashin za su nemi mutuwa.
To.
To shi ne muke neman alfarman da ko gwamnati za ta iya bamu hanyar da kuma za mu da bada ruwa.
To shi kenan malam, insha Allah gwamnati tana ji, insha Allah za ta san me ya kamata.
Malam da Allah ya sa mana gaci ko ba mun san.
To amma dalla. A karo kallon sulla.
Na'am. Mai tambayar mu wanda yake cewa mutum ne ya ci bashi a SIM.
Na'am.
Layin waya kusan naira 1000. To sai yana ganin ya biya kudin bashin nan, ai SIM din ma in ya canza ma zai zauna tun da bai wuce 150 ba.
Na'am.
Mai kai ya biya bashin 1000 sai ya sayi SIM sabo ya manta da wancan.
Na'am.
To amma yanzu yazo yayi nadamin abin da yayi din ko kuma dai da bai da shi ne yanzu Allah ya hore masa yana so ya biya bashin layin wayan nan naira 1000.
Na'am.
To bai sanya zai yi ba. Tambayar da zan yi maka tambayoyi ne guda biyu. Na daya, shin ka san line da kai amfani da shi? Line Airtel ne, MTN ne, Glo ne, Etisalat ne, waye? Ka san line da kai amfani, tunda har ka rike laye kai amfani, ka san line kamfanin da kake amfani da su. Sannan abu na biyu, ka san lamban da kake bugawa.
Na'am.
Ko? Sai ka je line in wane Airtel ne, MTN ne, Glo, waye? Sai ka je kamfanin wayan ka ce ni ina da nayi amfani da lamba mai kaza, ka rubuta musu lambar. Suna sawa a computer zai nuna bashin da suke bin ka. Sai ka ce to ni ne nayi amfani da layin kuma kuna bi na bashi na naira 1000. Amma lokacin na cire SIM din na jefar ban yi amfani da shi ba. To yanzu nazo ina so in biya wannan 1000. Su za su sanya, za su yi fi crediting account nasu da wannan kudin.
Na malam,
wannan shine yaitace hanya mafi sauki da nake ganin zai bi. Wallahu alam. Sai wanda yayi magana akan bugun mutum, shi ma mun yi bayani ba tare da mun jira ba. Shi wanda yake cewa suna jakana, suna bukatar tallafi, shi ma insha Allah hukuma ta ji su. Mai dashen itace kuma da bishiyoyi za su mutu. Haka masu dabbobi a daure su ma suna bukata. Wannan za ku iya koyi dabarun ku. In abun ba yayi nisa bane, za ku san yadda za ku yi ko ku yi magana da wasu a kusa da wajen naku da waya su shiga kamar zuba ruwa. Itace bishiya ruwa ce kawai
yake bukata. Na'am, ruwa ce kawai yake bukata.
To kuna iya ku samu ko ɗan abin da wayanda suke da izinin fita su yi magana, su isar muku da sakonku a je a tallafa. Za a iya aidi wara kafin hukuma kuma ta yi matsayinta a hukumance ta dukkan matsalar mataki. Allah muke roƙa ya kamala saki cikin lamurra,
amin,
ya gafarta mana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Na'am, alhamdulillah. Masu sauraro, an saurari shirin Ramadan Mubarak kenan daga nan gidan Radio Tarayya Fesafin Garin Maiduguri. Kamar da abadadin malam Sheikh Muhammad Mustafa, akaram kallon salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai ni su dukkan mulki ce muku sai gobe insha Allah. Salamu alaikum.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.